بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العربة بيوغة وتنجماد الثانية هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ديدة بيوغة دبو مشاكرا وان ديدة دي أشرين دي بيوغة وتن سبتمبر 1998 الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يحفظه الله يتي وقال قمع النبي يتي إن المصلي يناجي ربه للي ديشيني فلاتو ينا قانا واد أبنججن شنيه فلينظر بما يناجيه به to ya dubi girman darajar abin da yake ganawa da Allah ya dubi girman darajar Allah ya dubi girman ganawar ya dubi mukamin da Allah ya mishi wani Allah bai bashi darajar yazo ya gana da shi ba yana can da gunki yake ganawa wani Allah bai bashi darajar yaje ya gana da shi ba yana can cross yake wa sujuda wani yana can kabari yake zuwa ya tabar masa goshin shi a shi kai sai Allah ya baka daraja ya dauka kaka yace ka zo ku gana kafin ka taho yace khudhu zinatakum inda kulli masjidin kai ado bayan kai ado yace ya ayyuhal ladina amanu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum hazwa karshen aya kai alwala in ya kasance akwai larura sai yace fa in kuntum junuban fatahharu inda janaba ku tsarkaka ka taho tas kana kyalli ciki da waje ga kyakkyawar aqida sannan sai ka zo ainihin ku gana da ubangijinka ka dubi girman wannan ganawa da kuke dan haka ba wasa ba sakaci wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'ani kada sashin ku ya rinka daga sashi wa juna ga al qur'ani wannan yene da karfi wannan yene da karfi to wannan bashi cikin a cikin ladabin addinin musulunci wannan hadisi al imam malik ya ruwaito shi wal bukhari da al imam al bukhari fi af'alil ibadi a cikin littafin shi mai suna khalqu af'alil ibadi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci duk wani littafi na imam al-bukhari bayan sahihul bukhari to wanka dauko hadisi a cikin shi sai kai takhrijin shi domin imam al-bukhari bai shartanta zai rubuta littafi mai inganci ba sai kwaya daya shine ne shine as-sahihul musnad fi mukhtasari ayyamir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa af'alihi ma'ana sahihul littafi mai isnadai sahihai dan haka da ake cewa Bukhari sahihi ne duk wani hadisi da ka ji shi da isnadi shine Bukhari yake nufi sahihi amma in yazo yace wa qala Abu Huraira wa qala Rasulullah wa qala Salamatu to wannan sai ka binciki isnadin ya inganta ko bai inganta ba a wani littafi da ba amma duk inda kaga haddathana a Bukhari to yanke kai tsaye wannan hadisi sahihi ne shine ma'ana as-sahihul musnad sai wanda yake da isnadi ne sahihin amma sauran waɗanda suke ainihin wato mauqufat a asalin waɗanda suke ainihin wato maqtu'at waɗanda suka zo ba su da isnadai an danganta su zuwa ga tabi'ai ko mauqufat zuwa ga sahabbai ko kuma waɗanda ba su da isnadai kamar mu'allaqat na Bukhari to duk waɗannan ba su da hukuncin lallai sharadin inganci domin Bukhari ya ce as-sahihul musnad si ayyamin rasul sallallahu alaihi wasallama wa af'alihi wato sai abin da yazo da isnadi kuma aka danganta ga annabi shine kai bukhari ya shardanta inganci ashe koda yazo da isnadi in an danganta ga aisha to babu lalle sharadin inganci sai an bincike ingancin shi to shine yasa takaitaccen littafi wanda ya inganta da isnadai zuwa ga rayuwa da ayyuka da zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to duk abin da ya wannanci wannan a cikin bukhari zai iya zama sahihi zai iya zama ba sahihi ba to dan haka an ce duk hadisan bukhari sahihai ne kaji abin da ake nufi kuma kai ba dama wannan aka baka baka ce ai ahlus sunna ma sun ce akwai ba'isin hadisi a cikin bukhari a'a babu ba'isin hadisi a cikin bukhari magana ce ake ta ilimi babu hadisi ba'isi a cikin bukhari amma in hadisi yazo babu isnadi ko kuma da isnadi ba ga zuwa ga annabi cikin bukhari to zai iya zama ainihin hadisi ba'isi zai iya kuma zama sahihi har yanzu kaga ba a kauce wa maganar ba don haka duk sanda aka zo ana magana ta ilimi in ka san baka irin wannan ilimin da ake magana akan shi ba za ka fahimci da aka dosa ba in aka ce ainihin fi'ili mudari'i
to yana daukar kasra yana daukar dhamma yana daukar fatha sai aka ce amma baya daukar kasra misali eto shike dan malamin hawun yazo yana wannan magana ya san abin da yake nufi to in kaga fi'il mudari a wani wuri da kasra to kafin ka ce ah to wancan malami magana shi ba daidai bace bincika shi tukuna me yake nufi da wancan magana yana magana ne a karkashin ilimi dan haka babu bala'in duniya ga mutumin da yake iddia yake da'awar ilimi kuma ya tashi ilimi dan kada yanzu an kasan ilimin ka dan mutsini kai to ka zauna ka bautawa Allah kaje Allah ya maka hisabi amma koma ta kaka ba fatawa koma ta ka tace malam hailata ta wuce kace to kije makaranta ki tambayi malam mu ta tafi muke kasawa tafi maka zaman lafiya amma ba haka ba wallahi zaka bada fatawar da yake tun ta narke a cikin ilimi an gama da wannan matsalar Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yace fa'idatun ga fa'ida dan haka Bukhari yana da littafai da dama mun yi bayani akan wannan littafi takaitacce jiya a khalqu af'alil ibad yana da littafi at-tarikhul kabir at-tarikhul saghir yana da ainihin littafi al-adab al-mufrad da sauran littafai burjit fa'idatun ga fa'ida وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم حقيقة الإمام الشافعي فتوشي تدا معناه ألوكة ينا إراكي كينا ينا تفصو يا بعد فتوى أكن شوى شرع مسلم تيتا شرعا تا ومامو يي كراتو أبايا لمن أسل دائكي كراتو أبوي ومحمد دا محمد تلميذ أبي حنيفة الماجرن أبي حنيفة في رواية أنه أتكن وتروايا دا أكا يودا جشي محمد دي ma'ana yana da magana biyu kenan a wata riwaya yake mamu zai yi karatu a bayan limamin da yake karatu a sirrance a cikin wata ainihin riwayar kuma yace ba zai yi ba to shine a Shaykhul Allamatul Albani yace to a cikin wata riwayar yace ainihin mamu zai yi to kaga Shafi'i ma yana da magana biyu qala Shafi'i fil qadim qala Shafi'i fil jadid mun yi bayani akan wannan a lokutan baya ikhtaraha ash-Shaykh Ali al-Qari ash-Shaykh Ali al-Qari wani babban malami ne mutumin kasan Masar ne amma ba Hanafi ne domin kasar Masar saboda jami'ar Azhar sai aka samu babu irin malamin da babu musamman a cikin jami'ar Azhar a jami'ar Azhar akwai malaman Malikiya akwai Shafi'awa akwai Ahnaf akwai malaman ainihin Malikiya akwai Hanabila akwai malaman Shi'a akwai na Khawarija akwai ɗan Asha'ira akwai malaman Yahudawa akwai malaman Kiristoci duk suna nan kuma addinin Musulunci suke cewa suna karantarwa wani kullun wajhatun huwa muwalliha duk jami'a Azhar na dauke da wannan da hayaniya da bankaura da almauquzatu da almutaraddiyatu da ma akala sab'u da illa ma zakaitum duk akwai wa ba'du mashayikh almazhab yace haka da wasu shehunai na mazhabin Hanafiya duk baki daya sun tafi akan wannan wa huwa qaulul imam az-zuhri wannan magana al-imam az-zuhri ya bada fatawa da ita malamin imam malik ne wa malikun da imam wa malikin da shi kanshi imam malik wa ibn al-mubarak da abdullah dan mubarak وأحمد بن حنبل ده أحمد بن حنبل كذا ذرية بعضها من بعض زهري يا كرنت ده مالك مالك يا كرنت ده ابن المبارك ابن المبارك يا كرنت ده أحمد ده هكا ألباني يجيروس ونن ينا صمد ونن توبرا أفارة قبات تدش وجماعة من المحدثين ده كما وسو جماعة ده كما لمن حديثي وغيرهم ده ما وطنسو ده بان سكا چه إدن أينهم واتو لمن ينا كراتو أقوي تو أينهم مامو مازاسي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه wannan magana ita ce Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya zaba Ibn Taymiyyah yana da raddi musamman da yawa Imam al-Bukhari akan wancan littafi nashi da muka yi bayani juz'ul qira'at khalf al-imam Bukhari yana ganin cewa da sallar da ake karatu a sirrance da wanda ake a boye dole ne imamu zai yi karatu to Ibn Taymiyyah ya dau wannan littafi na Bukhari ya raddin shi daya bayan daya wannan raddi an buga shi bugu na musamman an yi tahqiqin shi wani babban malami mutumin kasan Masar wanda yake khiriji ne ya fita daga Jami'ar Islamiyya kuma almajirin Ash-Shaykh al-Albani ne to kuma wannan dai littafi na Ibn Taymiyyah raddin na Bukhari ana saka shi a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra Allah ya shiryar da mu don haka Ibn Taymiyyah ya zabi cewa in dai a sallar da ake bayyana karatu ne mamu sai yayi shiru in yana jin karatun lima in a sallar da ake boye karatu ne kuma mamu to zai yi ainihin karatu wannan magana ita ce daidai Allah ya shiryar da mu to wa kana yaqulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama aka sance yana cewa man qara'a harfan min kitabillahi wanda ya karanta harafi daya daga cikin littafin Allah falahu bihi hasana to yana da lada sukutin da guda akan wannan harafi kwaya daya rak wal hasanatu lada daya din nan bi ashri amsalha ninka shi ake so goma fa'idan musulunci kenan manzo Allah yayi bayani yayi tafsiri yayi sharhi da kanshi yace la aqulu alif lam mim harfun ba wai alif lam mim harfi bane nake nufi a'a walakin alifun harfun sai dai alu din nan harafi ne walamun harfun lami din nan harafi ne wa nunun mim din nan shi ma harafi ne at-tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wal hakim da hakim bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci ورواه الآجري في أدب حملة القرآن في آداب حملة القرآن الإمام أبو بكر الآجري يروي عن حديث أتكلم في آداب حملة القرآن وهو مخرج في الصحيح الشيخ الألامة الألباني وأن حديثنا أننا في تدشي أتكلم في سلسلة صحيحة لما حديثي ندبو شدد تري شدد ستين ديد ممتعين تونا لكيوكو تري شدد ستين
aya duk inda zai fada yana fada a sabon bugu ne saboda ya koma ya duba littafin don haka duk inda ya canza wani shafi a wani littafi nashi in ya sake yin hujja da shi sai kuma ya canza shi yasa ake cewa ka nemo bugu na ƙarshe wanda ainihin aka shi ne sabon bugu kamar Raddul Abhan ne na Malam Abubakar Gumi idan ba tsayawa aka samu wani babban malami ya ta haƙiƙin shi ba wallahi nan gaba sai kun shiga ruɗanin da sai kun rena kanku wallahi mas'ala ce babba a cikin ilimi amma da yake ba mas'alar ilimi ce ta damu mutanen kasashenmu ba hatta mu da ke cewa yin izala din shi yasa an bar tafsirin gashi nan sai dai wanda Allah yasa zai iya gyarawa ya gyara abin shi kadai ya amfani da shi amma duk inda aka samu malami ya zauna ya rubuta littafi kuma ya karantar da littafin daga farko har ƙarshe to zai yi gyare-gyare to waɗannan gyare-gyare da malam yake yi tun a bugun farko in aka tashi bugu na biyu sai a gyara in aka tashi aka zo ana karanta wannan sabon bugun kuma sai zo yana rike da shi kuma yana gyarawa ana ci gaba kuma a zo a ɗauki gyare-gyaren a buga ya zo ya sake sabon bugun yana karantawa duk waɗannan buge-buge na Raddul Azhan sai da aka buga Raddul Azhan kafin Malam Abubakar Gumi ya rasu bugu biyar kuma dukkansu sai da ya sauke wa musulmi su to waɗannan bugu idan ba ka san yadda ka'ida ta tahqiqi take ba sai ka je ka dauki tsohon bugu wanda malam ya riga ya condemn shi ya aje shi gefe guda sai ka je ka nemi musulmi tafsiri da shi yana cike da hadisai mawdu'ai da hadisan ƙarya da kissoshi duk baki ɗaya malam ya kwashe sai ya zubar da aka tashi sabon bugu ya zo ya saki gyarawa a wannan din ma malam ya ga akwai gyare-gyare to haka dai to idan ba Allah ya sa kuka daure kuka samu wani bijinin malami ya ta haƙiƙin littafin ba wallahi ruɗani za ku shiga nan gaban ruɗanin kuma ku yanzu ba za ku fahimci abin da ake nufi ba sai lokacin da su waɗanda ruɗanin ya faru za su ce to wannan matsala yanzu yaya za a iya gane ta saboda wannan bugu zai ce kaza wannan bugu zai ce kaza wannan bugu zai ce kaza wannan bugu ya ce kaza wannan ya ce a ɗakin kakana na ɗakko kuma kakan nan na almajirin malam ne ya za ku ce ba ku yarda da wannan magana ba ga ta kuma a cikin tafsirin kakana na gada a wurin shi kuma malamin ya karantar da shi to rikici sai zo ya faru to sai a zo sai a ɗauki tafsirin sai a zauna sai a yi ta haƙiƙin shi ta haƙiƙi daƙiƙ al'ilmi a yi ta haƙiƙi a yi ta aliƙi a yi ta tahrijin hadisan cikin shi wallahi aiki ne wanda yake sai an yi mishi zama dafa'an ba wai aiki ne wanda yake kawai za a zo ana wurin tafsiri ana abin nan ba shi da kanshi yana karanta yana cewa ku gyara to ina ku ƴan baya shi da kanshi da ya rubuta yana gyarawa ina kai da zaka zo ka rike yanzu to shine idan Ash-Shaykh al-Albani ya gyara-gyara din to a cikin wani littafi nashi to in ya zo inda ya taɓa yin hujja da littafin kuma sai ya ɗauko wannan gyaran da ya a can sai ya kawo nan ɗin mun fahimci wannan to shi ne abin da yake faruwa to Allah ya sa shi ya yi tsawon rai har yadda ya kai gashi ya riga in ya zo sai ya ce to tsohon bugu da ya gabata na da na yi condemn shi duk inda ka haɗu da shi to ni ma na yi condemn shi kamar haka ya faɗa farkon a ahkamul jana'iz mun karanta haka adabul mufrad ya faɗa a cikin littafin shi adabul zifaf to haka a cikin wannan ainihin sifatu salati a muqaddimar ta ita ma wanda yake a cikin sabuwar muqaddima duk yayi bayanai akan waɗannan don haka lallai sai ka samu bugun da yake alaihi almu'allif nafsuhu wanda shi kanshi mai littafin ya tabbata akan shi Allah ya shiryar da mu to wannan littafi a adabu hamalatil qur'an yana da wani sunan shine akhlaqu hamalatil qur'an al-imam abubakar al-ajuri babban malami ne na aqida
yana da babban littafi mujalladi 6 yanzu aka buga littafin da tahqiqi da takhriji da ta'liqi da aka yi mishi sunan shi kitabush shari'a. Idan ka ji malamai a da sun yi littafi ya sa wa littafi kitabush shari'a ko kitabush sunna, yana nufin aqida ita suke kira shari'a, dan babu wata shari'a a duniyan nan, ba wani zikiro a duniyan nan da ya wuce aqida. Don haka Imam Abu Hanifa akwai littafi da aka tattara aqidojin shi, sai aka sa littafin al-fiqhul akbar, babbar fiqhu, babban fiqhu, wanda fiqhu ya wuce aqida. To kitabush shari'a wato littafi na aqida, duk sanda kaji kitabush sunna, Imam Ahmad yana da kitabush sunna, yana wannan kitabus sunna riwaya dan shi Abdullahi, to yana nufin littafi na aqida. To wannan babban malami al-Imam al-Ajurri bayan wancan kitabus shari'a da yake da shi yana da wajen tafai fiye da 30. To daga cikin shi ne yau al-Sheikh al-Allamatu al-Albani ya dauko mana adabu hamalatil Qur'an. Wannan littafi kitabus shari'a kaka sake baka da shi a maktabarka, akwai bayani akan aqida ta salaf, wallahi yadda zaka yi mamaki, zai ce maka babin kaza, sai ka maka isnadi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. وهو مخرج في الصحيح يتي اي تخريج من حديث اتكن صحيحة سلسلة صحيحة لنبا حديث نتلي شدد الستين. واما حديث من قرأ خلف الإمام، اما حديث دا اكتش وي النبي اتي دمام من دي كراتو ابايا الليمان ملئفوه نارا را اتك باكين شدوتا، فموضوع انتو ونن حديث كاغاش اكي كرياني وبيانه تككن بياني اكنش في سلسلة الاحاديث الضعيفة، yana cikin silsilar ahadith ad-da'ifa lamba hadisi na 569. To kun ga kuma wannan magana da muka gama karanta yanzu ba ta a tsohon bugu ko ba ta a tsohon bugu ko akwai eh akwai kai nake tambaya a tsohon bugu wannan wa amma hadithu man qara'a ko okay to amma eh wacce ce da akai babu wacce to da yake wa huwa وهو مخرج في الصحيح اكو بايتاتي بابو تو كاغاني شيني الله يشفي يدمو تو كنجي تو wannan hadisi sun kaga shi ne wai don su hana karatu a bayan lima kuma wadanda so kaga shi ya tabbata mazhabin ahnaf ne, mazhabin ahnaf na daga cikin mutanen da lalle sun ci kowa san zuciya wajen kaga hadisan ƙarya dan su kare mazhabin su duk abin da ya saba mazhabin su shikenan, suna da zafi akan al'amura, Allah ya kiyaye. To kun ga wannan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya karanta aliful wanda ya karanta Qur'ani zai samu lada akan kowane harafi daya, kuma ya ƙara bayani, wato wannan yana nuna mana falala ta Al-Qur'ani, dan haka malam ya cika shi. Kun ga ba haka ba bai da alaka aida karatun da ake magana akan Fatiha da boye karatu da bayyana karatu, ana son nuna maka falala ne da daraja ta Al-Qur'ani, amma duk darajar nan fa da kake jin ake cewa ta Al-Qur'ani ko sai in ka karanta shi daidai fa, in kai irin wannan karatu dukan katu wuta Allah zai saka ka, dan ka karanta maganar shi ba daidai ba. Daya kenan, kamar farla da zaka ji ana yin bin sunna fa, ba kowace sunna ba sai sahihiya wadda ta inganta, kuma muhkama wadda ba a shafe ta ba. To saboda haka ya kamata ka fahimci abubuwan suna da ka'ida, Allah ya shiryar da mu. At-ta'minu wa jaharul imani bihi, bayani akan amin da kuma bayyanawar da liman zai yi wa amin. To mai yiwuwa ko kwakwalwarka ce wani kaifin tunanin Allah sa kana da irin wannan basira, in kuma mai yiwuwa haka ne to Allah ya kiyaye baka da wannan tunanin sai ka kasa ganin ne Albani yake nufi da wannan babu yanzu cewa amin a sallah. To sai ce wa jahalul imani bihi, wato ash-shaykhul allamatul albani anan yana nuna maka shi a fahimtar shi mamu ne kawai, liman ne kawai zai yi amin a bayyane, amma mamu a boye za su. Abinda wannan babi yake nufi kenan kan babin tarjamar abinda take nufi kenan, kuma haka din yake nufi sai daga baya ne Allah ya mishi gandakatar ya fahimci cewa a har ma mamu za su yi amin da ƙarfi tare da liman, sannan sai zo ya gyara, amma kan babin a haka sai ya bar shi, tunda haka asalin littafin yake. Daga ƙarshe zaka zo ka ji in Allah so gyaran da yayi. ثم كان صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من قراءه الفاتحه قال امين فان النبي كفنتي idan ya gama karatun fatiha sai ya ce amin yajharu yana yin ta a bayyane wa yamuddu biha sautahu kuma yana jan ainihin muryar shi da ita amin din ma'ana a bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta bayyanawa sosai karara yadda kowa yana ji cikin mamu sannan yana jan sautin shi da ita. To wajen yana jan sauti da ita sai sabani ya faru tsakanin malaman hadisi da malaman tajwidi. Malaman tajwidi suka ce za su dubi wannan kalma ko wannan harafi na amin a ka'ida ta tajwidi. Don haka a ka'idar tajwidi wannan amin madda ce wadda take iwab. To madda iwab hukuncinta badal, afwan, madda badal. Madda badal hukuncinta a jata harka biyu. Domin badal abinda ake nufi da badal asali ma'ana abinda ya kamata ya zama harafi biyu ne a wurin a amin. To sai aka haɗe shi akan harafi ɗaya sai aka yi madda a sama. To sai zama amin. Sai suka ce don haka madda badal to ba ta wuce harka biyu, don haka aka zo sai a ce amin. Wannan kuma sai suka ce madda ce aridul lissukuni, don haka tana iya ɗaukan a jata har zuwa harka shida mafi tsawo, harka biyu mafi ƙanƙanta, harka hudu mafi tsakaitawa. Don haka sai suka ce to a ƙarƙashin wannan za tabbas magana ɗaya shi ne ka ce amin, na farko ka ja shi harka biyu, na biyun kuma ka ja shi harka shida, ko kuma na biyun ka ja shi harka hudu ko harka biyu kamar yadda muka faɗi. Ma'ana ko ka ce amin ko ka ce amin. To wannan shine malaman tajwidi suka tsaya. Malaman hadisi kuma suka ce a'a mu idan sunna ta zo mana zahirin ta zamu dauka sai an samu wani abu da ya khassa sai ta yake beta. Don haka da aka ce yajharu yana yin ta a bayyane to mun ji to waya muddu biha sautahu. To yana jan sautin shi da ita ne. Amin. Mai riwaya ya bambance a din banda min din ko min din banda a din. Kace a sai suka ce to za a ja wannan na farko sosai, wannan ma za a ja shi na biyun. Don haka sai su ce amin. To wannan shine daidai insha Allah. Mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka za ka ga shi Sheikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi a cikin littafin shi da muka fara karantawa Akhfa'ul Musallina, da yake shi ƙari'i ne, alaramma ne, malamin tajwidi ne, amma da yake dai basallafin ne, to masha Allahu sai ya ainihin ce in aka zo za a ja shi harka biyu ne, wannan kuma in ya so sai a ishba'in shi a ja shi cikakke ɗin. Don haka sai a ce amin. Ma'ana ya fi karkatuwa akan ka'ida ta ainihin malaman tajwidi, saboda shi malami ne alaramma na Alƙur'ani. Amma su ko malaman hadisi sai su ce yaya ne aka ce annabi ne, an ce annabi yana ja. An bambance a to kawai a ja duka. Yawwa. Al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi fi juz'il qira'ati, a cikin littafin shi juz'ul qira'a, wa Abu Dauda da al-Imam Abu Dauda bi sanadin sahihin, da isnadi mai inganci. Wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'mini, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarnin mamu da su ma su ce amin, bu'aida ta'min al-imami, bayan ainihin fadar liman ga amin da kadan. Dan haka yasa bu'aida tasghiri na ba'du, ma'ana don liman shi yake cewa amin aiko. To ashe kun ga zai lalle zai dai rigayi mamu fara fadarta, to da sun ji liman ya fara su ma sai su riske shi sai a ci gaba. Kun ga lalle dai zai riga su fadi, lalle dai su zama daga bayan shi, amma kadan tunda shine zai fara fadi. Don haka Sheikh Al-Albani ya ta'abiri ya amfani da kalmar bu'aida, bayan amin din liman da kadan, ma'ana suna jin ya fara a su ma sai su dora. Fa yaqulu, annabi ya kasance yana cewa idza qala al-imam ghayru al-maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin, idan liman ya karanta ghayru al-maghdubi alaihim wala ad-dallin to ku ce amin. Fa innal mala'ikata, domin mala'iku taqulu, mala'iku suna cewa amin. Wa innal imama yaqulu amin, shi kanshi liman yana cewa amin. Wa fi lafzin, a cikin wani lafazi idza ammana al-imamu fa aminu, idan liman yayi amin kuma ku yi amin. Wa man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati, wanda fadar amin din shi ta dace da fadar mala'iku. Wa fi lafzin akhar, a wani lafazi daban idza qala ahadukum fi salati amin, idan ɗayan ku yana cikin sallah yace amin. Wal mala'ikatu fi sama'i amin, mala'iku ma na sama sai su ce amin. Fa wafaqa ahaduhum al-akhar, sai fadar amin din daya sai daidai da ainihin fadar daya din. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, sai a gafarta mishi zunuban shi wadanda ainihin suka gabata, ma'ana kanana. saboda Allah yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum, in kuka nisanci manyan zunubai da muka hane ku za mu kankare muku kanana. To wannan kananan zunubai ne ake nufi. To kun ga wannan hadisi yanzu yana nuna mana abubuwa da dama kamar haka. Wannan hadisi na nuna mana falalar fadar amin, domin ashe gashi har mala'iku ma suna fadi, kuma tana ja Allah ya gafarta maka zunubanka in fadarka ta dace da fadar mala'iku. Kuma wannan ya nuna mana ashe sai a sallah ne kawai in ka gama karanta Fatiha zaka ce amin. Ashe abinda kuke koya wa ƴan Islamiya to sai ku daina. Yaro yazo ana koya mishi qira'a ghayrul maghdubi alaihim waladdallin, sai an ce amin tukuna, sannan a fara koya mishi Baqara ko a fara koya mai Falaki ko Nasi, a to ba daidai bane. A sallah ne kadai sharɗan ta fadar amin din, don gashi ya ce idza qala ahadukum fi salati amin, to a sallah ne kenan za a faɗi wannan amin din. Mun fahimci wannan, akwai hadisi ƙarara kuma da zai zo zai ƙara bayani akan haka insha Allah. To kuma wannan ya nuna mana sai in fadarka ta dace da fadar mala'iku a sama tukuna, sannan za su faɗi wannan amin din. Ma'ana idan ya zama ka faɗi amin din mala'iku ba su faɗi tare da kai ba, ko ba ta dace a lokaci guda ba, to ba za kuma ka samu wannan gafara da aka sharɗanta maka alƙawarinta a nan ba. Don haka ashe kaga kullun shi yasa kake roƙon Allah ya karɓi aikinka, Allah ya sa kai dace kai gandakatar. In ba haka ba, annabin Allah, annabi Ibrahima, manzon Allah ne ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan Allah. Ka'aba ce Allah ya sa ya gina, ya zo ce wa ɗanshi ya Isma'il, Allah ya ce mu gina Ka'aba, mu gina mishi ɗaki a wannan wuri, mutane za su zo suna mishi ibada. Kaga umarnin Allah ne, amma da ya gama sai suka tsaya suna addu'a, rabbana taqabbal minna. Allah zai sa ka kai abu amma ka san ba ai wa Allah dole. Allah zai sa ka kai abun, Allah ya kudindina abun ya ikarbe in bai ga tsarkin zuciya ba, ya wurgar da abun kai kuma ya maka ka a wuta. Don haka kullum sai ka roki Allah, ya Allah wannan aiki da nake yi ka karba, to abin da bakinka ke fade kenan, zuciyarka kuma ta tsarka ku akan cewa Allah kake nufi. Allah ya shirye da wannan hadisi. Yace ash-shaykhani su ne suka ruwaito shi, wato al-Bukhari da Muslim. Duk sanda kaji malamin hadisi yace ash-shaykhani, to yana nufin Bukhari da Muslim. Duk sanda kaji ainihin ana maganar sahabbai sai aka ce ash-shaykhani, ana nufin Abubakar da Umar. Duk sanda kaji Bahanafi yace ash-shaykhani, yana nufin al-Imam al-Rafi'i al-Kabir da al-Imam an-Nawawi, su ake kira ash-shaykhani a cikin mazhabin Hanafiya. والنسائي ده الامام النسائي كلن ne mana jara, mutane suna zangayin karatun hadisi ba a koya musu ba, sai kaji mutun yace nisa'i, ba nisa'i bane annasa'i ake cewa, nun guda din fataha ake mata shadda da fataha a sama, annasa'iyu mutumin anguwan nasa sunan kasar su ce, ba nisba ce, ba nasba ce zuwa ga niswa ba, ba dangantaka ce zuwa ga mata ba, da na mata ake nufi sai a ce anniswiyu, anniswiyu to na mata kenan. To amma annasa'iyu mutumin anguwar nasa, sunan anguwar su nasa'i ce. Wad-Darimi da al-Imam ad-Darimi, waziyadatu lil akhirayni, wannan ƙari da aka samu a cikin ainihin hadisin, inda yake cewa ainihin wato wa fi lafzin din nan idza ammana al-Imam fa ammini, dan da ya sake cewa wa fi lafzin akhar din nan, wannan ƙarin bayani da aka samu wanda ya zo a cikin wannan hadisi lil akhirayni, na malamai biyun ƙarshe din nan ne. Kaga hadisin mutum hudu suka ruwaito shi, Bukhari da Muslim da Nasa'i da Darimi. To tunda yace malamai ƙarshe, yana nufin Nasa'i da Darimi kenan, malamai biyu na ƙarshe daga cikin hudu din. Tunda an ce Bukhari, Muslim, Nasa'i, Darimi, ko da Hausa da aka lissafa wannan sai kuma aka ce maka to biyun ƙarshe, sai ka ce Nasa'i da Darimi kenan. Wa azaha al-Hafiz fil Fath, الحافظ ابن حجر الاسقلاني اتكن فتح الباري شرح البخاري يدنجن تونا الرواية وانا قال الرواية لأبي داود ايضا يتي هر ويو ابو داود يروي توتا وهو وهم يتي كسكوريني حافظ يي كسكوريني ابن حجر يي كنجف ببما لني ابن حجر شي كان جيو قاشا الشيخ العلامة الالباني يغانا جوا يي كسكوري بعد يفيش علمي دي صوران الله بأما علمي دوك ير الله دي إنه قد ما يبا وانا كتن يبا وانا ديوا in ya ga dama kana da su da yawa amma sai kuntata maka a wani abin kuma a cikin dukiyar, sai zama wanda bai kai ka dukiyar ba, kuma sai kaga Allah ya bashi wani abu wanda yake kai ya baka fiye da nashi dukiyar, amma kuma shi ya yalwata mai abin da ya maka kunci. Wani sai zama miloniya ne ko biloniya, sai Allah madaukakin sarki ya hana mishi da kokari sai a kiyi a gidan shi dan Allah babu haka akwai burjik wana kuma sai ya zama shi bai kai a ce miloniya ba balle biloniya me dai dan arziki ne gashi nan attajiri alhamdulillah to amma kuma sai kaga Allah wadata shi da ƴaƴa 40 ne 50 ne 60 ne 100 ne kaga wancan Allah ya yalwata mishi wajen dukiyar tsabagiya amma sai kuntata ta wani wurin wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya bashi dukiyar kuma sai ya yalwata mishi ta inda ya kuntata wancan tare da cewa a wajen dukiyar kuma Allah bai kuntata mishi ba shi ma ya yalwata shi gurgudu ai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani babban malami ne wanda yake har a Sheikh Ahmad Shakir wanda Ahmad Shakir ya ware suka mai shekaru 40 da suka wuce Ahmad Shakir yake tunda Ibn Hajar ya mutu har yanzu ya mace bata tsuguna ta haifi malami Hafizi irin shi ba yau shekarar shi 700 da rasuwa kuwa to shi ne sharhin Bukhari sai dai shekarar 27 yana wannan sharhi shekara 27 wannan sharhin shine ake buga shi cikin mujalladi 14 da shimfidar shi to wannan malamin ka duba a yau gashi Sheikh Al-Allamah Al-Albani ya ce a cikin wannan littafin nashi babban littafin wanda saboda kirari har cewa ake kamusu sunna amma a cikin wannan littafin Ibn Hajar yayin kuskure ya ce wannan riwayan nan to Abu Dauda ma ya ruwaito ta sai Sheikh Al-Albani ya ce wa huwa wahamun kuskure ne Ibn Hajar yayin to yanzu shikenan kuma Sheikh Al-Allamah Al-Albani ya zage Ibn Hajar kenan dan haka tun farko ya maka wannan shimfida cewa an ce malam wani ya kuskure ba zagin shi akai ba dan kai ruwa ce malam wani ya kuskure kai salati ka salawa ubangiji kai tafi ka gudu kace ya zagi Ibn Hajar shikenan subhanallahi a ba zagi bane wahiya tabtul lihtijaj bil hadith ala anna al imam la yu'minu yace to kaga wannan ziyada ta karshe wadda take nuna cewa idza ammana al imam fa aminu wasu malamai da basu samu wannan ƙarin lafazi da yake idza ammana al-imamu fa aminu ba kun gane da suka samu iya asalin matanin hadisin kawai babu wannan ƙarin bayani sai suka ce to wannan hadisin ya nuna ashe maliman ba zai faɗa amin ba kuma kun ji akasi wasu kuma sai suka ce liman ma ba zai faɗa amin ba to in liman bai faɗi ba to mamu ma ba za su faɗi ba ke wasu kuma suka ce liman ba zai faɗa ba kuma mamu ba su faɗa to wasu sun kafa hujja da asalin wannan hadisi akan cewa tunda an ce idan liman ya ce amin ainihin ya gairu magdubi alaihim wala dhalin kuku ce amin kaga ai ba a ce shi yace ba sai suka ce to wannan hadisi ya nuna liman ba zai faɗa amin ba sai Sheikh Al-Albani yace kaga wannan ƙarin lafazin da aka samu cewa idza ammana al-imam in liman ya ce amin kuma ku ce amin to tana rugurguza waccan hujja da aka yi kenan da asalin hadisin ashe kaga ƙarin bayani da ake samu a cikin wasilatul wasiya yada din yana ƙara bayyana hadisi ko to daga irin nan ne ake gane kuskuren da wani malami yayi akan ginin asalin riwayar misali na taba jin wani mai wa'azi jazahullahu alkhaira yace kaga wannan hadisi da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawm la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wanda bi ya imani da Allah da wanda ko dayan ku bashi da imani sai ya so wa dan uwan shi abin da ya so wa kanshi sai ce to kaga wannan hadisi ya nuna duk abin da kake so wa kanka to ka so wa dan uwanka don haka in kana so wa kanka sharri to ka so wa dan uwanka to kaga abin da yasa wannan malami yayi wannan fassara saboda haka riwaya ta zo mutlaka to da a ce ya karanta cikakken riwaya wadda ta zo an samu ƙarin bayani a cikin riwayar Imam An-Nasa'i wadda take cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair kaga da bai wancan fassara mutlaka ba don ta ce min alkhairi dayan ku ba shi da imani sai ya so dan uwan shi abin da yake so wa kanshi na alkhairi to kaga wannan sai a ce ziyada da aka samu cikin sunan An-Nasa'i ta taimaka akan wajen bata wancan fassara da malami wa'azi yake mun fahimci wannan to don haka sai malaman hadisi suka ce in ana koyar da kai ilimin hadisi dama sai ka ji an koya maka wani abu da ake kira al-i'tibar mace nufi da al-i'tibar shine idan ka samu hadisi a cikin wani littafi karkai sauran hukunta shi wajen inganci ko wajen bada ma'anar shi sai ka kewaye duk littafin da kake tsammanin zaka samu wannan hadisi dan kaga shin akwai ƙarin bayani ko akwai ƙarin fassara domin ya taimake ka wajen gane cikakkiyar ma'anar hadisi shi ake kira al-i'tibar in ka karanta hadisi a cikin ainihin Abu Dauda to ka tafi yawo cikin duniyar littafan hadisi, ka je ka duba masanid, ka je ka duba sahih, ka duba sunan, ka duba ma'ajim, ka duba ajza, duk baki ɗaya ka gama bincike sai ka dubo shin ko an samu wannan hadisin ta wata hanyar wadda wannan hanyar ta ƙara bayani akan haka ko ta kawo wani ƙarin lafazi, kaga wannan zai taimake ka wajen sanin wani hukunci. To jama'a, wannan zai yiwu idan baka bi shawarar da muka gabatar ba jiya na cewa ka tara littafai? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Shi yasa wallahi sai ka tara littafai, kuma ba wai jira za ka yi sai wanda aka ce ka sayi kaza ba. Yanzu wancan akhfa'ul musallin na Siddiq al-Munshawi nan garin aka kawo shi birjit juyin duniya aka yi da mutane suka kisse saya. To yanzu dazumin yi hujja da shi sai ka ji kana tsuma, ina za ka same shi? Mun zo mun saka karatun shi sai ka ji kana tsuma, ina za ka same shi? Mu da muka zo muka sanya karatun shi, ai ba ran da za a sanya karatun ne muka tafi neman shi ba. Kar ka manta, ba kasar Saudi Arabia kake ba, ba kasar Masar kake ba, ba kasar Sham kake ba, ba a Beirut kake, Lebanon ba, inda yake da an ce littafi kaza za ka tafi bookshop ka samu. Kasashen ku daga littafan ɗariƙa, sai littafan tsubbu, sai na bokanci, sai na maita, sai na abubuwan bankaura nan ake samu a bookshop. Ko yaushe ka je ga su nan birjit saboda abin da mutane suka tasa a gaba kenan. Amma wallahi babu abu mafi karanci a kasashen nan namu na Hausa da ko kuma yammacin Afirka ko Afirka baki ɗayanta irin littafan sunna. Wallahi sai a yi maka hujja da wani littafin sai ka kara a kasuwannin ƙasar ku ta kaf, ba ka same shi ba wallahi. Saboda ba wannan littafan suke zuwa suke sayowa ba, sun san sun zo sun sayo da ba ku saya ba. Na ka sai a je a kwaso muku risala ga ta nan da sabon bugu na kwamfuta da tsohon bugu da kowane iri, an san abin da za ku saya kenan, da muktasar da askari da sharhi da duk waɗannan abubuwa. Amma kaga an kawo maka sahihul Bukhari wanda aka yi tahqiqin shi, ko kuma kaga sahihul Muslim wanda aka yi tahqiqin shi, ko wasu sharhohi na sahihul Muslim duk ba za ka gani ba, ko wasu sharhohi na Bukhari duk ba za ka gani ba, tafasir duk ba za ka gani ba. Sai aka muku Jalalun, sai aka muku Raddul Adhan, an san ba ku wuce nan. Kun tafi da nisa ne ku yi tsalle ku fada Jamal, bala'i ya hau kanku kuma sai ku shiga Sawi. Allah ya kiyaye. Wallahi wannan magana haka take a kasar nan, dan a kasar aka haife mu, kasar muke rayuwa, abin da yake faruwa kenan. Sai ga babban malami ba zai buɗe tafsiri da za a sha bayani a waraka ba, sai ya dauko Sawi, sai ya dauko Jamal, to wannan ya gama kore tafsirin duniyar Najeriya kenan. Amma wanda yake alhamdulillah yau da kullum ne, to Jalaluddin ne, to wannan shi kenan, ko kuma Raddul Adhan. So ake a samu bayan an yi musulmi tafsiri na Alkur'ani sun ji shi, sai kuma a zo ana fashe musu Qur'ani bayani ɗaya bayan ɗaya, domin in aka zo ana tafsirin Alkur'ani za a yi ne aljami'u li ahkamil Qur'an, tafsiri ne amma kuma yana tattare da hukunce-hukuncen Alkur'ani. Gashi nan al-Imam al-Jassas yayi, Abubakar al-Jassas, al-Imam Abubakar ibn al-Arab yayi, al-Imam al-Qurtubi yayi, manyan malamai sun rubuta tafsirai akan haka. Waɗanda za su jagoranci, kaga kana karanta Alkur'ani hukuncin sallah ne ɗaya bayan ɗaya, sai kaga an samu gabar da aka fitar a ciki. To wallahi sai an gyara tsarin. In ba haka ba, irin wannan tafsiri da ake mana, mun ma kyauta da ba ma cewa tafsiri, dama tamsiri muke cewa, malam mai tamsiri, malam mai hadisi. To a tafi dama abin da ake kenan, kuma sunan shi kenan, amma tsantsar tafsiri in za a yi, wallahi sai an yi shi yadda ya kamata, sai ka ji ana karanta Qur'ani ana maka fassara, sai ka ji kamar da harshen ka ya sauka, saboda an bi yadda ya kamata. Allah ya shiryar da mu. Shi ne yake cewa wannan hadisi yana bata hujjar da wasu suka yi da cewa wannan hadisi ya nuna liman ba zai faɗa amin ba, kama yarwa an malikin, kamar yadda aka ruwaito daga Imam Malik. Haka da yake a Sheikhul Allamatul Mu'addis Al-Albani, babban malamin hadisi ne, sai ce kama yarwa an malikin, sai ce kamar yadda wai aka ruwaito daga Malik, saboda maganar an danganta ta ga Malik ne, kamar yadda yake zuwa cikin sharhi a ce Malik ya ce. Amma da baka bincika ina isnadin wannan magana zuwa ga Malik, sai baka wahala, da wahala ka same shi. To tunda babu isnadi, sai a Sheikhul Allamatul Albani sai ce yarwa, don duk magana in kana shakka ingancin ta kaskace Maliku ya ce, sai ka ce wai an ce Maliku ya ce, wai an ce Annabi ya ce, wai Aisha ta ce. Kai da jin wai in dai kai Bahaushe ne gangaran, to ka san cewa wannan magana akwai shakka a cikin ta. Walidhalika qala al-Hafiz, dan haka al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace huwa sarihun, wannan hadisi karara ne fi kaunil imami yu'minu, akan cewa liman ma zai ce amin. Qultu ni Albani, Albani ne littafi, sai na ce wa yashhadu lahu al-lafzu ath-thani, al-lafzu ath-thani lafazi na biyu kuma zai kara taimakawa akan haka, shine wannan lafazi na biyu, shine inda yace wa fi lafzin idza ammana al-imamu fa amminu, shine lafazi na biyu, ba wai kalmar da inda yace wa fi lafzin akhar, wannan lafazi na uku kenan. Domin asalin hadisin shine lafazi na farko, cewa kana ya amuru muqtadina, cewa idza qala al-imamu ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dhalin, sai kace shine lafazi na farko. to inda yake wa fi lafzin idza amana al imam fa aminu shine lafazi na biyu do da kuma yake wa fi lafzin akhar sai kace lafazi na uku kenan haka ake yi malam ya ka asalin hadisi sai yace wa fi lafzin sai gaban sake cewa wa fi lafzin to sai kace wannan hadisi ya nuna ya zo da lafazi uku kenan riwaya farko asali ita ce lafazin farko da yace wa fi lafzin na biyu to lafazi na biyu wa fi lafzin na uku to shine na uku kenan to yace kaga lafazi na uku yana sheda akan haka tunda annabi yace idza amana al imam fa aminu ya nuna liman ma zai ce amin kenan ko qala ibn abd al barr babban malami baban umar yusuf dan abdullahi dan muhammad dan abd al barr yace fi tamhid a cikin littafin shi mai suna tamhid ibn abd al barr mun yi bayani akan shi ko yace sai wani lokaci a kashin gaskiya sai an ƙara bayani game da ibn abd al barr dan so muke ibn abd al barr ya shiga kwakwalwar ka kai da malikan najeriya sai da mai risala to waɗannan manyan malamai su ibn abd al barr su ne rukunin malikiya a andalus amma saboda kasancewar su malikancin su salafiyanci ya shigo cikin fiqhun su to sai aka aje su gefe guda sai aka dauko waɗanda ke kasan kasan su sai aka dauka sai aka yada ambatan su a duniya in ba haka ba mai risala yana kasa da ibn abd al barr ai a wajen darajar kasancewar wani ba maliki ne domin mai risala wajen aqida yake salafi amma wajen fiqhu kam to maliki ne zunzurutun ba maliki ne amma ibn abd al barr to shine haqiqanin wanda yake kwatan kwacin protestant na imam malik don imam malik a wajen aqida ba sallafe ne a wajen fiqhu ba sallafe ne mashiradin shi salafi komai sai ce Allah ya ce annabi ya ce to ashe in aka samu wani malami a malikiya ya gaji imam malik ta wajen waɗannan shine tsantsar ba malike kenan to amma kasancewar mutane sun karkatu akan fiqhu din su kallabi ga mazhabi to in ka zo koda aqidar ka tayi daidai da ta shugaban mazhabi amma fannin da kake tafiya a furu'a na fiqhu daidai da shugaban mazhabi ba to sai ya boye ambatan ka sai zama ba a damu da kai ba in ba haka ba ibn abd al barr wannan littafin nashi da albani zai hujja da shi sharhin muwatta ne wanda yake ba a taba yi wa muwatta sharhi kamar shi ba kuma kafin shi kuma bayan shi har zuwa yanzu ba a yi wa muwatta sharhi irin shi ba at-tamhid lima fil muwatta min al ma'ani wal asani duk inda kaga wata magana a cikin muwatta da imam malik zai ce manzo Allah ya ce abu huraira ya ce babu isnadi cikakke din nan sai da ibnu abd al barr ya bi gabas da yammacin duniyar ilimi yaje ya samu isnadin sa a wurin malaman da suka zo nan andalus dan bai taɓa fita daga andalus ba wannan malami ya zo daga Iraq wannan malami nan yayi karatu a wurin su to sai da yaje ya kawo isnadin sai ya ce hadisai biyar ne kawai isnadin su ya gagare shi yace wallahi na bincika wurin malaman gabas da yamma ban samu isnadin su ba dan haka linzami ya fi karfin bakin kaza daga ciki akwai wani hadisi wanda yake da aka zo aka bincika ma aka samu isnadin nahi sai aka samu isnadin akwai inqita'i a ciki sa'annan kuma akwai ainihin rauni sannan kuma lafazin nashi ma ya saba shine wai aka ce wata ran da annabi ya salla rabban wa sujuda qabli ta kama shi ko ba'di ya rabban wa a salla da ya idar sai ya ce musu ni ba na yin rabban wa sai dai li usharra'a duk sanda kuwa bayan wata rabban wa ta same ni to wata shari'a Allah yake son a kafa a cikin sallah wani abu Allah yake son ya kawo to wannan hadisi yana cikin muwatta amma hadisi ne munkari to na daga cikin hadisan da ibnu abd al-barr yace bai samu isnadin su ba malaman hadisi sun zo sun samu isnadin daga baya amma sun gane isnadin akwai rauni akwai inqita'i kuma a ciki ka karanta silsilar da'ifa mujalladin farko Allah ya shiryar da mu yace to babban malami ibnu abd al-barr ya fadi a cikin littafin shi at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid mujalladi na 7 shafi na 13 domin wannan littafi yana da mujalladi 36 ne wannan mujalladi 36 kamar shekaru 50 da suka wuce wani babban sarki a nan magharib nan wani sarki ne na Morocco ina jin ubani shi wannan sarki ko kuma wa ga wannan sarki Hassan na Morocco na yanzu yasa aka buga wannan littafi copy millions miliyoyin copy yasa ana sadaukar da shi kyauta ina da irin wannan copy a daki kyauta ake sadaukar da shi to sai aka zo kuma aka buga shi a cikin mujalladi 28 manyan mujalladai haka ana sayar da shi kwatan kwacin riyal 300 a kasar Saudi Arabia kusan naira 6000 kenan na Najeriya kaga ba karama arhaye ba domin da aka zo da shi Najeriya nan sai da yake 30,000 wani lokaci da 5 zuwa da 8 to an kaje Saudi Arabia ba ka samu shi 6,000 zuwa 7,000 dan Allah bai arhaba jama'a mun fahimci wannan to wannan babban littafi akwai wani babban malami a kasar Saudi Arabia yana Madina asalin shi mutumin kasar Masar ne sunan shi Al-Sheikh Al-Doktor Atiyatu Muhammad Salim wannan malami shine shugaban alkalai ma'ana kamar modan da muke cewa alkalin alkalai shine alkalin alkalai na Madina Atiyatu Muhammad Salim babban malami ne almajirin Muhammad Amin Al-Shankiti ne kuma malamin su Dr. Ahmad ne shi din har wa yau yakan yi limanci a wani lokaci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma yana alkalanci to sai aka zo gwamnati sai ta ce to daga yau ba aiki biyu albashi biyu sai dai aiki daya albashi daya kana alkali ana baka albashin alkali kana liman ana baka albashin liman to ka aje aiki daya dan gwamnati ta ji da albashi daya sai yace to yanzu abin da za a yi aiki biyu zan ci gaba da biya ni albashin alkalanci limancin masallacin manzon Allah kuma fi sabilillah Allah ya hada fuskata da manzon Allah gobe kiyama to wannan malami Atiyatu Muhammad Salim ya karantar da mu wata yana yana bin sharhin nan na tanhid wani lokacin kasar 1,000 ya karanta shi duk kasar ɗaya ana sai da shi riyal 4 ma'ana kwatankwacin naira 100 nairan Najeriya ma'ana kasar din naira 100,000 zaka sa kasar din ka sai nan littafin kawai ilimi in baka yi ka ba masu yuri dan haka kullum sai Allah yake rijalun rijal Allah yana son mazaje ina masu yi da gaske gadan gadan to shi wannan malamin Ibn Abdul Barr din nan yadda ya sharhi mu wada ba yadda ka saba sanin sharhi bane don haka in ba akwai maka karatun littafin ba ko ka iya karatun littafin hadisi in ka zo da baka iya shi ba shi ba sharhi yake maka akan yadda Imam Malik ya dadi ba ba zai zai ce maka babin sallar azhar kaga ya kwaso hadisan nan da ka sani na muwatta a shi ya bi wannan sharhi ne a bisa malaman Imam Malik wannan hadisi Sa'id ibn al-Musayyib ya karantar da Imam Malik sai shi Ibn Abdul Barr ya tattara duk hadisan cikin muwatta na Sa'id ibn al-Musayyib sai ya musu sharhi a wuri daya kaga wannan zai wahalar karatu a wurin dalibai yanzu da suke da ganda da kasala to wannan malami Al-Sheikh Atiyatu Muhammad Salim da ya gama karantar da wannan littafi sai ya zo sai ya tartibin shi kuma sai ya ɗibo sharhin sai ya zuba shi a yadda mu wadaka take a yanzu sai aka buga shi a cikin mujalladi 23 zuwa da 5 kada kana tafiya Madina ka je ɗaliban jami'ar Islamiyya sai su kai ka kasiyo shi wa huwa qawlu jumhurul muslimin yace wannan magana ita ce magana da mafi yawancin musulmi suka yi akan cewa liman ma zai faɗi amin wa minhum daga cikin su malikun kun ga hadda Imam Malik في روايه المديني عنه اتكر روايه malaman madina almajiran imam malik na madina surwayto imam malik yace liman zai yi amin wasu almajiran kuma kana yadda bayani yadda zata dazu su kuma sun ce imam malik yace liman ba zai yi amin ba shi yasa kullun sai mu ce kai da maliki da karke risala to ka aika shin hankali da kai wannan risala da karke bangare daya ce cikin bangarorin malikiya ba ita ce farko da tashin kiyamar malikiya ba bangare ne na malikiya domin malikiyar nan da muke karanta a kasan nan na sha bayani malikiyar mai muktasar da mai ahlari da mai risala to iri daya ce malikiyar andalus malikiyar mai iziya daban malikiyar masar ce malikiyar mai askari daban malikiyar iraki ce don haka kowanne malikiya ne amma irin ta daban-daban domin fatawar malikiya mabambanciya ce don haka mai muktasar tun farko sai ya kare kanshi yace zan rubuta littafi na fiqhin malikiya amma bima alaihin fatwa ga abinda ake ba da fatawa kawai dan karka ji na faɗi wata magana kace wannan ta saba wa malikiya abinda malaman andalus ke ba da fatawa shi aka tattara a muktasar kawai dan karka je ka dauko wata magana cikin risala kaga ta saba muktasar kace to yaya kuma a ya kawo maka hamzarin shi to shi yasa abinda yafi maka natsuwa idan har fiqhin zaka bi kai ka zama baka kai inda zaka iya tacewa ba to sai dai ka samu jagorancin wani malami dangane da fiqhin ma na malikiyya ma to wanne ne ya kamata ya zama maka madogara muktasar ya kamata ya zama maka madogara saboda mai muktasar yana tacewa saboda dalili kaza da kaza ko kuwa iziya ko kuwa askari ko kuwa risala dan in ba haka ba sai ka je kana bin wannan malikiyar ka tafi sakwata malikiyar sakwata suke ba za a bi ka sallah ba domin mai wa malikiyar sakwata su suna aiki da askari ne kai kuma kana nan kana aiki da ainihin risala to kuma ainihin malikiyancin daban-daban ne to me yafi maka zaman lafiya? Ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tare da cewa ba mu ce su ba manzon Allah suke nufi ba, amma sun yi nufin su sauƙaƙe ne. Amma duk inda aka ce ga mutum yana zaune yana jin zafi yana zufa, sai aka kawo mishi mafici yana ta fifita yana ta fifita, can sai aka ce a'a to wani ga lantarki a ɗakin nan, ga fanka na zo maka da ita a kunna, ba sai ka ansa ba. Ana nan sai wani ya ce haba da Allah, wani yaushe fanka, ai zamanin da ce iya condition za a saka maka da Allah, sai zo yi da ɗakin ka ya saka maka, sai ka ce ba za ka karɓa ba, dama ba abin da kake nema ba kenan, jikinka ya sanyi lumus, to ga iya condition har ƙashinka zai sanya maka shi da ɓargonka. Zama mun fahimci wannan? Eh, to kana cikin bin sikiwa Allah ya saka maka da alkhairi ba kai laifi ba, sai aka ce maka to manzon Allah ya ce kaza akan wannan matsalar, sai ka ce alhamdulillah abin nema ya samu. Me zikiwa kuma yana nan da darajar shi bata ragu ba, sai ka ci gaba da bin sauran fatoyoyin shi. Ranar da kuma akan wata fatawa aka sake samu daga manzon Allah, sai ka sake saki ka sake kama na manzon Allah don shi ne abin nema. Amma wallahi ba haka ba, jafa'i ya same ka ta nan, kai kuma shedan ya bullo maka. Allah kiyaye. Ki shi ne sai malam yake cewa Ibn Abdul Barr yace li sihhatihi, saboda wannan shi ne ya inganta cewa liman zai yi amin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kun gani ko kun ga abin da Ibn Abdul Barr ya gane gaskiya ko? Da malamai suka yi sabani, wani ya ce kaza, sai ya ce to amma liman da ya faɗi amin, to shi ne maganar mafi yawancin musulmi, ya ce Malik ma ya faɗi haka kamar yadda ɗaliban shi na Madina suka ruwaito. Sai yace to abinda ya sa muka karkata akan wannan fatawar ba wai dan mun goyi bayan Maliku ba kawai, ba dan ta'assubanci ba, ba dan mu malikiya ba, ba kabilanci ba, ba san kai ba, a saboda wannan shi ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, shi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, min hadisi abi hurairata, a cikin yadda yazo a cikin hadisin abi huraira, ya'ani hadha. Sai ash-shaykhul allamah al-albani yace wato wannan hadisi, wannan hadisi da mu gama karantawa na yanzu din nan kenan, cewa liman yayi amin to kuma ku yi. Wa wa'il ibn hajar, da kuma hadisin ainihin wa'il dan hajar, wa'il dan hujur, ya'ni allazi qablahu, wato wanda ke kafin shi, na cewa annabi yana cewa amin da karfi kuma yana jan muryar shi. To ibn abdul barr ya hujja da wadannan hadisai tun daga abin da yazo daga annabi, to daga nan muka gane wane yafi gaskiya kenan. To duk sanda malamai biyu suka yi sabani, ba cewa ba ai to shi kenan sai abi ba, sai a bincika annabi na da ta cewa wa makhtaraftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, duk abin da kuka yi sabani Allah na da hukuncin shi. Wannan Allah ba Allah Fir'auna Allah kaza, sai ya ce a'a zalikumullahu, wanne? Sai ya ce rabbukum, Allah ubangijinku, ba Allah Fir'auna ba, irin yadda Fir'auna yake shi Allah ne, ba Allah da kayanunsu ba, da kayanunsu yake shi Allah ne, Allah wanda ya halicce ku. To duk abin da kuka saba to yana da ta cewa akai, sai ku je ku ga me yace Allah ya shiryar da mu. To wannan kenan, don haka liman zai faɗi amin kuma da ƙarfi, sauran bayanai kuma za su zo yanzu insha Allah. Wa fi hadisin akhar, a cikin wani hadisin daban, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace faqulu amin, ku ce amin, wato ita amin din addu'a ce, ma'anarta Allah ka karba mana. Kun yi addu'a kun ce Allah kar ka sanya mu hanyar batattu, kar ka sanya mu hanyar waɗanda kai fushi da su, sai kuma ku ce amin, wato Allah ka amsa, yujibkumullahu, Allah zai amsa muku, tunda yace in ku roƙa zan amsa. Wannan hadisi gashi Imam Muslim da Abu Awana su ne suka ruwaito shi. Wa kana yaqulu, manzo Allah kasance yana cewa ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'amini khalfal imani, ba abin da ya ja a ainihin tsananin hassada, yahuda ke tsananta hassada gare ku, ba wai wani abu bane ya ja suke tsananta hassada akan ku fiye da hassadar ku da suke yi ala salami, akan sallama da kuke wa junan ku. Duk inda kaga musulmi dan uwanka assalamu alaikum, assalamu alaikum, wa ta'amin da kuma amin khalfal imami, a bayan liman, saboda suna jin zafi in kun hadu da su. A cikin hadisin Bukhari sai annabi ya ce in kun haɗu da Yahudi a hanya, kar ku fara mishi da sallama, ku matse shi ma. Ina ma'anar ku matse shi, ba wai zuwa zaka ya kauce maka ka bangaje shi ba, a'a ba haka musulunci ya ce ba, kar ka kauce mishi, in ka tunkaro dangas to haka zaka taho, musamman a ce kana da siffa ta musulunci ta barazana, ga doguwar riga taji, ga gemu ya wadata, amma gemun ka gashi nan kamar wata rana fari, a ya haba malai yau ce mun fahimci wannan ka wadatu malam ace kuma kai liman ne ga kandini ga malafa ga nabi ga alkabba ka yafa shi da kanshi zai kauce wallahi shi da kanshi zai kauce wallahi musulunci yana son haiba kai shiga ta kwarjini shi yasa zuhur yace in za a tafi yaki tsofaffi sai a ce su waje mun su fenti da bakin abin nan bakin fenti tare da cewa haramun ne ai amma saboda yanzu kar a tafi yaki duk su ganmu mun furfure su ce haba waɗannan ko sanduna muka sa duk ba ma fi tsafe su ba to sai a waje mu fenti su ganmu matasa ne to haka ake so a ganka gadan-gadan har tafiya wannan ba a san a ga kana tafiya lububu sayyidina Umar ya ganka sai ya ce ka zabura kai tafiya ta maza za ka lalata mana mutane jihadi muke jiran zamu kana tafiya lububu wannan tafiyar mace kenan aw man yanashu fil hilya su ne ɗan rangwada da ji da kai to a aje su gefe guda su yaƙi in ya kan musu a gida da tabariya suke kaga ba magana su ake ba kai namiji ake ba ku ganin mutanen nan na kasashen Bosnia mutanen kasashen ainihin abin nan Yugoslavia mutanen Albania mutanen ainihin Afghanistan kuna ganin mutanen Algeria maza ne malam a dutse za su kwana su yi asubanci sun bugo jirgin sama na kafirai to wallahi so ake sai musulmi kuma wallahi musulmi ba za su yi mutunci ba sai sun yi jihadi za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wallahi in kuka saki waɗannan suka tare gindin shanu dangin Fulani da bare-bare kun ji kun tare gindin shanu waɗannan mutanen ƙauye azzar shuka waɗannan yan bariki kasuwa tijara kuka bar jihadi manzo Allah yake Allah zai dora muku wulakanci da kaskanci wanda ba za ku fita cikin shi ba sai ran da kuka dawo ga addinin ku ina ma'ana addini anan ba sallah da azumin da kuke ba a jihadi anan shine addini wallahi musulmi ba su da yanci suna cikin kaskanci sai sun yi jihadi kuna yin jihadi za ku ga kun sakata kun wala amma yanzu yadda kuke zaune din nan cikin wulakanci kuke cikin kaskanci kuke to wallahi sai an yi jihadi gadan-gadan za a tsaya ai jihadi jihadi ba wai na wa'azi kawai ba jihadin wa'azi ana yi Allah ya saka da alheri Allah ya biya jihadi za a zauna bayan an karantar da jama'a an musu wa'azi kuma sai an dauki bindiga da makami wallahi an kafsa dan ko da hauje cewa ya kaza ba ta san alhamdu ba sai ta juka a makogaro wallahi wallahi babu kafirin da zai sallama musulunci ya bi yadda za a nika gari wallahi sai ya tabbata an fi karfin shi Allah ya shirye da mu to wannan hadisi kenan dan haka kun ji wata aminu khalfal imam da kuma amin da kuke faɗi a bayan liman to yahudawa su ne muku ainihin hasada akan haka to yanzu kun ga in ba dan fahimta karatu ba wace ta Allah ba tunda Albani ya rubuta wannan littafi akwai wannan ainihin wato hadisi a cikin shi amma sai Allah bai mishi budin ya fahimci cewa har ma mamu za su ainihin wato faɗi amin ba don wannan hadisin yanzu yana nuna mana haka tunda ya ce wata aminu khalfal imani da a ce amin din da mamu suke yi a bayan liman shine annabi a wannan zamani da ba a bayyana bane yaushe yahudawa suka ji har suka yi hasada kun fahimta to amma kun ga gashi shi ya rubuta da kanshi a lokacin Allah bai mishi baiwar ya gane ba sai ya ce kamar da zaka zo ka ji liman ne kawai zai amin a bayyane mamu ko zai yi asirranci har ya karfin magana shi da cewa wannan mazhabi ne na Shafi'i haka ya kawo duk a cikin sauran tafin shi sai daga baya tukuna sannan Allah ya mishi fatahi akan haka ya zo ya gyara don haka wallahi karatu sai kane kana roƙon Allah Allah ya sa ka fahimta Allah ya sa mu gane Allah ya shiryar da mu wannan addu'a sakamakon ta da kake sai ga Allah ya gyara maka al'amuranka amma an yi maka tawili a to ma malamin ku yana cewa Allah ya shiryar da mu ashe ma batacce ne dama shike duk falsafa ce ta halaka mutane a manzon Allah da yake addu'a kullum ya idar da alwala yake cewa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin ma'ana har yanzu manzon Allah bai da tsarki kenan yanzu yake roƙon Allah Allah ya sa cikin masu tsarki dan haka ba a son kai mutum ne guwa fassara abin duk da ka ji daidai karka ainihin fassara shi da mummuna ka ji shi daidai to ka dauka haka ne dan kana kin mutum ka faɗi gaskiya akan shi wani mutane ba su san da muke cewa muna karatu din nan muna cewa Allah ya shiryar da mu wai a ce wai ashe ma har yanzu ku ba shiryayyu ba ne wannan irin mugun tawuli kenan wannan falsafa kenan addu'a muke Allah ya shiryar da mu ina ma'ana addu'a Allah ya shiryar da mu Allah ya ƙara mana shiriya akan shiriya Allah ya kimsa mana shiriya akan shiriya abinda kuma har yanzu Allah bai shiryar da mu akai ba to muna roƙon Allah ya shiryar da mu akai domin ba ma da al-hidayatul mutlaqa al-hidayatut tamma ba mu ce mu shiryayyu ne dubu bisa dubu kamar annabawa ba ba mu ce tsarkakakku ne mu dubu bisa dubu kamar annaba, to annaba ma gashi suna roƙon Allah, Allah ya ƙara musu shiriya, ya ƙara musu ainihin tsarki. Balle mu da baka zo cikin alqurunul mufaddala ba, baka rayu zamanin annabi ko zamanin sahabbai ko zamanin tabi'ai ba, wa yake maganar ka ma kai? Kana rayuwa cikin ƙarni na 15, ba mamaki dujal ya fito maka yau yau dinnan. Allah ya shiryar da mu. Saboda haka sai ainihin malam ya ce al-Bukhari, Bukhari ya rawaito wannan hadisi fil adab al-mufrad, a cikin littafin shi al-adab al-mufrad. Wato abin da ake nufi da al-adab al-mufrad, Bukhari ne ya littafi mujalladi guda haka, kwatankwacin girman Riyadus Salihin. Yana nufin abubuwan da suka shafi kai din nan, ya zaka rayu personally kai kadai din nan, wasu abubuwa na ladabi, abin da ya shafi sallama, abin da ya shafi atishawa, musafaha da abubuwa da irin waɗannan, kaga al'amura ne waɗanda sun shafe ka musamman kai kadai. To sai Bukhari ya littafi yana kawo isnadi. Wannan littafi akwai sahihan hadisai, akwai da'ifai, akwai mawdu'ai. An samu wani babban malami a kasar India, ya yi mishi sharhi a cikin mujalladi biyu, ya sa mishi Fadlullahi Samad fi sharhi al-adab al-mufrad. Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani shi kuma ya dauki wannan littafi ya fasa shi biyu, ya ware sahihan hadisan ciki ya sa mishi sahihul adab al-mufrad, da'ifan kuma ya sa musu da'iful adab al-mufrad. Ana sai da shi riyal 50 a kasar Saudi Arabia. Mun fahimci wannan da kyau ko? Yace yayi wannan aiki ne bayan da ya gama karantar da mata. Ash-Shaykh al-Allamah al-Albani yana tara mata, ya ware musu wata rana, duk wannan rana yana tara su yana karanta musu hadisi. To daga cikin tafan da ya karantar da su akwai al-adab al-mufrad. Lokacin da ya gama karantar da wannan littafi, akwai kasafin masu nan gaba ɗayan kasafin littafin da ya karantar. To da ya gama karantar da su kuma sai ya zo yi aiki akan wannan littafi. Fajazahullahu anil islam wa sunnati khaira, domin ya ce yayi wa rayuwar shi nabar, yayi bakance tsakanin shi da Allah, ga wannan rayuwar tashi kacho kam, ya ce yayi wa wannan rayuwar tashi bakance, ya sadaukar da ita ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya sanya wannan aiki nashi taqribu sunna baina yaday al-umma, kusantar da sunna gaban al'umma. Duk yadda zai sauƙaƙe maka sunna ta zo ka fahimce ta kai din nan da kake zaune, to aikin da yawa ainihin sunna din alƙawari kenan, yawa kanshi bakance.